Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan lasariyan Talata 5 ga watan Fabrairu shekarar 2019 akan mitoci da suka hada da 16-25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger ko ana iya jin mu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya. A yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka. Baba Yakub Makeri ne tare da Daula Salim zamu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin kafin ku ji rahotannin mu ga kanun labarai.
Ƙarshen ta dai a yau ne shugaban Amurka zai samu sukunin gabatar da jawabin nan na halin da ƙasa ke ciki da bai samu damar gabatarwa ba sanadiyar rufe ma'aikatan gwamnatin ƙasar. A wani gefen kuma wani kwamiti na bin diddikin yadda aka yi da makudan kuɗaɗe da aka tara shi wa Trump din a lokacin da yake yakin neman zaɓe. Wasu ƙasashen makwabtan Amurka sun fito fili sun ce sam ba su yarda da amfani da ƙarfin soja akan ƙasar Venezuela ba.
To kana labaran kenan, bayan ku kun sha labarai zamu kawo muku hira da muka yi da wani mai fashin baki akan jawabin da hali da ƙasa ke ciki wanda shugaban Amurka Donald Trump zai yi da yammacin yau Talata. To ko menene Amurkawa suke sa ran zai yi magana akai?
Da a ce wasu waɗansu shugabannin ƙasa ne ana iya yastawa a ci lalle ga abinda za su faɗa, amma wanda shugaban da yawa kana jin masu fashin bakin siyasa na cewa yana da wuya a ce ga abinda ake ganin zai faɗa.
To an gargaɗi 'yan jarida a jihar Bauchi da su yi takatsantsan wurin bada rahotanni a lokacin zaɓuka a Najeriya wanda ke tafe na shekarar 2019.
Mun yi amfani da wannan dama wajen jan hankalin su 'yan jarida su tsaya kan kafafunsu ya zama sun nuna kwarewa cikin aikinsu, kar su yi gaban kansu wajen sanar da sakamakon zaɓe a filin zaɓe.
A kasar Ghana ma an shirya wani taron bita wa 'yan jarida akan tsaron su 'yan jaridan a kasar ganin yadda ake ƙara kai musu hari a cikin wannan lokaci. To bayan haka Mustapha Nasiru ba tsari kuma na tafi da shirinsa na noma tashin arziki, amma duk sai kun sha labaran duniya.
Masu sauraro assalamu alaikum ga cikakkun labarin duniya. Da maraicin yau Talata ne shugaban Amurka Donald Trump zai gabatar da halin da ƙasa ke ciki na wannan shekarar a gaban gangamin 'yan majalisar dokokin ƙasar da za su hada da ɗimbin wakilai mata da tsirarin jinsuna masu yawan da ba a taɓa gani a tarihin majalisar ba. Shugaban majalisar wakilai da za ta zauna bayan Trump ɗin ita ce Nancy Pelosi, wadda ta haɗa kan majalisar wakilai na jam'iyyarta ta Democrat ƙarƙashin tuta ɗaya wajen ƙin amincewa da ƙudurin shugaban ƙasar na neman maƙudan kuɗaɗe da zai gina wata katanga a kan iyakar Amurka da Mexico. Abin da ya janyo rufe ma'aikatan gwamnatin Amurka na lokaci mafi tsawo a tarihin ƙasar. Trump dai zai yi jawabi ne da jinkirin makon da yake tun ranar 29 ga watan Janairu ya kamata ya gabatar da jawabin, amma kuma sai ita Pelosi ta taka mai birki ta ce ba ta yadda ba sai ya yi jawabin har sai an bude ma'aikatan gwamnatin. A halin yanzu kuma wasu lauyoyin gwamnatin tarayya sun aika wa shugaba Donald Trump sammaci suna neman ya sa hannu musu ga takardu da ke neman bayanai akan mutanen da suka baiwa kwamitinsa na yakin neman zaben taimakon kuɗaɗe da kuma bayanai kan yadda aka kashe kuɗaɗen. Lauyoyin suna ƙoƙarin gano ko an yi maguɗi wajen kashe wasu daga cikin kuɗaɗen kimanin dala miliyan 107 da aka tara don shagulgular rantsar da Trump a watan Janairun shekarar 2017. Ko bayan sanin yadda aka tara kuɗaɗen da kuma kashe su, har ila yau lauyoyin suna ƙoƙarin binciken kuɗaɗen sun fito daga mutane wasu ƙasashen ƙetare, abinda dokokin Amurka suka haramta. Ƙasar Canada da ƙasashen da ke cikin ƙungiyar rukunin ƙasashen liman na Latin America sun ce sam ba su yarda da a yi amfani da ƙarfin soja a kan ƙasar Venezuela ba. Wakilan ƙasashen da ke taro a birnin Ottawa na ƙasar Canada sun fitar da sanarwa bayan taron jiya Litinin, inda suka jaddada aniyarsu ta goyon bayan kafa sabuwar gwamnati cikin lumana ba tare da amfani da ƙarfin soja ba. Kafin tattaunawar kungiyar Liya, Prime Minister Canada Justin Trudeau ya sanar da agajin dalar Amurka miliyan 40 ga kasar Venezuela, kuma ya bayyana gwamnatin Maduro da cewa gwamnatin kama kariya ce. A jiya ne har ila yau shi ma sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo yayi marhaba ga kudirin da wasu kasashen Turai 16 suka dauka na nuna goyen bayan su ga madugun yan adawar Venezuela a matsayin sabon shugaban kasar. Kada ku manta labaran duniya kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An bayyana da rahoto cewa 'yan Taliban sun kashe dakarun gwamnati 40 a wani hare-hare da suka kai a arewa maso gabashin Afghanistan. A daidai lokacin da ake ci gaba da wani taron sulhu a birnin Moscow na kasar Russia domin kawo ƙarshen rikicin. Farmaki mafi muni da 'yan ta'addar suka kai da safiyar Talata shine wanda suka kai kusa da babban birnin Kuduz a cewar jami'ai da mazauna yankin. Saifullah Amiri, mataimakin shugaban gundumar, ya faɗa wa kafofin watsa labaran Afghanistan cewa mayakan Taliban sun hallaka sojoji 22. 'Yan sanda 3 yayin da aka raunata wasu 20. Daga ƙarshe yau shugaba Kristocin duniya na Mazhabar Katolika, Papa Roma Francis, ya jagoranci addu'o'in Krista a Abu Dhabi, babban birnin haɗaɗɗiyar daular Larabawa, inda yake kai wata ziyara a tarihi. Mutane kimanin 135,000 ne suka halarci wannan gangamin ibadar Kristoci da aka ce shine mafi yawa da aka taɓa gani an haɗa a babban filin wasa na Zayed da ke can Abu Dhabi. Tun jiya, jawabin da ya yi, Papa Roma ya yi kira a kan a tsaida yaƙe-yaƙen da ake a ƙasashen yankin gabas ta tsakiya kamar Yemen, Syria, Iraq da Libya. Wannan ita ce ziyarar farko da Papa Roma ya taɓa kaiwa a ƙasashen Larabawar.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, a yau ne ake sa ran shugaban Amurka Donald Trump zai gabatar da jawabin shekara-shekara akan halin da kasa ke ciki gaban gamayyar majalisun dokokin Amurka. Jawaban nasa na zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da neman maslaha akan takaddaman gina katanga a tsakanin Amurka da Mexico. To ko shin menene muhimmancin wannan jawabi? Tambayar kenan da Mahmud Lalo yayi wa Dr. Nasiru Danmuwa, malami a Jami'ar Florida da ke nan Amurka.
Lokacin da wato wanda shugaban kasa na wanda ke mulki a wannan lokaci yakan je gaban majalisu wato da tattaunawa da kuma ta wakilai, yin musu bayani game da abin da kasa take ciki, a cigaban da aka samu ko kuma matsalolin da aka gani. Wasu kuma suka yi magana akan alƙawarin da suka yi akan lokacin zaɓe, kuma ga abin da suka ci nasara akai, da kuma ga kuma bayar da suka samu game da wannan.
Shi wannan jawabi ta yaya ya bambanta da sauran jawabai da shugabannin Amurkan suke, misali ko a 'yan kwanakin da suka gabata shi shugaba Trump ya yi jawabi ga 'yan ƙasa kan batun gina katanga?
Bambancin shi shine wancan jawabin da shugaba ya yi wannan wanda ya kwanakin nan lokacin da aka dan samu matsalar ta rufe gwamnati ta wani ɗan lokaci. Kaga jawabi ne wanda ya yi ma ƙasa gaba ɗaya, ba kuma gaban majalisu yake ta ba, amma wannan
ana shugabanni sukan yi ta ne a gabanin 'yan majalisa. Sannan kuma idan bayan ya yi jawabi su, kamar misali yanzu kaga Republican suke mulki, su Democrats su ma sukan zaɓi wani wanda zai yi bayani, wani lokaci yakan kawo mai da martani akan jawabin da shi wannan shugaba ya, ko kuma dai su kawo nasu kuduri wanda suke ganin idan suka su da ce su ne ga yadda za su yi
gudanar da gwamnati.
To kamar waɗannan irin batutuwa Amurka suke sa ran za su ji daga bakin shi shugaba Donald Trump a wannan jawabi da zai yi?
To kaga da a ce waɗansu shugabannin ƙasa ne ana iya yastawa a ci lalle ga abin da za su faɗa, amma wanda shugaba da yawa kana jin masu fashin bakin siyasa na cewa yana da wuyar a ce ga abin da ake ganin zai faɗa, amma duk da haka nan wasu sun ba da bayani cewa zai mai da hankali na farko ana ganin zai magana game da wannan rufewar gwamnati da aka yi na kwana 35, na biyu kuma zai magana ana ganin zai dan tabo magana tsakanin shi da 'yan majalisa waɗanda Democrat ke ja, wato gehen su Nancy Pelosi kenan, ana ganin zai dan yi magana akan dangantakar su da kuma yanda suke takon saka, sannan kuma ana ganin zai magana wanda ma an kafi ganin zai yi magana akan shi ne lamarin immigration, wato shige da fice, sannan kuma ana ganin zai magana akan economy wanda ka san masu in kana sauran labaru
za ka tattalin arziki kenan,
yawa tattalin arziki ka san yana mugun gaba sosai da shi in kana sauran labaru, inda duk ya magana ya ce babu shugaban kasar da ya yi abin da ya cikin shekarar.
Mahmud Lalo kenan a hira sa da Dr. Nasiru Danmuwa. A jihar Bauchi kuma an gargaɗi 'yan jarida da su gujewa ba da rahotannin da zai iya haddasa fitina a zaɓukan da ke tafiya a Najeriya na shekarar 2019. An yi hakan ne a wani taron bita. Ga Abdulwahab Muhammad ɗauke da ƙarin bayani.
Kasancewar 'yan jarida na da muhimmiyar rawa da za su taka a zaɓukan da za a gudanar a ƙasa baki ɗaya. Ya zama tilas a sake tunasar da manema labaran game da muhimman ayyukan da suka wajaba a kansu na ganin sun taimaka zaɓuɓɓukan sun gudana cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya ta hanyar ba da sahihan labarai masu inganci. Comrade Ibrahim Malam Goje shi ne shugaban ƙungiyar 'yan jarida na ƙasa a jihar Bauchi, ya yi bayanin maƙasudin taron.
A zahirin gaskiya, bisa la'akari da yadda muka lura, gwamnatin tarayya da duk masu ruwa da tsakiya a Najeriya sun nuna himma kan bukatar samun nasarar zaben 2019 din nan. Ya samu ma muka ga ya kamata mu taka rawar da ta dace da mu a matsayin mu na shugabannin 'yan jarida. Mu kira wannan taro domin mu kaifafa basira da kwarewa da gogewar 'yan jarida a wannan aiki. Mun sani cewa haƙƙin hukumar zabe ta ƙasa a Najeriya ce ta sanar da sakamakon zabe. Saboda haka mun yi amfani da wannan dama wajen jan hankalin su 'yan jarida su tsaya kan kafafunsu, ya zama sun nuna kwarewa cikin aikinsu kar su yi gaban kansu wajen sanar da sakamakon zabe a filin zabe. Hukumar zabe ce kawai za ta faɗi sakamakon zabe, su kuma su isa zuwa ga sauran jama'a masu sauraro da sauran jama'ar gari gaba ɗaya.
A nasa saƙon ga mahalarta taron bitar, kwamishinan yaɗa labarai na jihar Bauchi Alhaji Umar Ibrahim Sade ya yi tambihi wa 'yan jaridan, sannan ya ci gaba da cewa
sakon da nake da shi da farko shi ne a kullum 'yan jarida su ne kamar madubin al'umma, ko zan ce madubin jama'a. A kodayaushe ya kamata ɗan jarida kafin ya bada labarinsa ya tantance ya ainihin nemi sahihancin labarin da zai bada, kada ya amfani da abin da Bature yake ce hearsay ko na jiyo daga wani wuri. Kafin ka isar ya kamata ka tabbatar da abin da ka ji.
Shi ma kwamishinan zaɓe ta INEC a jihar Bauchi Alhaji Abdullahi Ibrahim ya yi bayani a hukumance.
Mun riga mun samu duk ma'aikatan da muke bukata na aikin zaɓe, yanzu haka kuma mu a hukumance muna so muna kuma tabbatarwa za mu yi iyakan ƙoƙarinmu mu tabbatar da cewa an yi zaɓe sahihi ingantacce wanda zai gamsar da al'umma.
Abdulwahab Muhammad, muna Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To madalla a gaida Abdulwahab Muhammad, har yau dai akan batun 'yan jaridar an shirya wani taron bita akan batun tsaron 'yan jarida a ƙasar Ghana. Ga Ridwan Mukhtar Abbas da ƙarin bayani daga birnin Accra.
Tsakanin shekara ta 2017 zuwa yau, kimanin 'yan jarida 20 sun kaɗandani ƙodarsu yayin gudanar da ayyukansu. Ƙwararru a harkokin tsaro a taron sun yi kiran a ɗau matakan kariya wa duk 'yan jarida, a kuma dubi sana'ar a matsayin mai mutunci. Da dai yawan farma 'yan jarida ɗin nan da dama a cikin mutane na tambabar matsayin Ghana azancin 'yancin 'yan jarida, wanda ya fice daga walwala zuwa ƙuryar walwala. Yawancin mutane sun damu ainin game da mummunan hali na rashin kariyar 'yan jarida. A baya-bayan nan, ranar Alhamis 31 ga watan Janairu yayin zaben cika gurbi na mazabar Ayawa Sowogon, an tilasta wasu 'yan jaridar su ka goge hotunan da suka dauka yayin aikin su. Yayin da kisan mamban Tiger Eye, Ahmed Hussein Swale yake danye a hankalin mu. Agun wasu 'yan jarida ta mukarramiyar jama'a ne duk da yadda suke kashe kansu, suna aiki tuku don samar wa jama'a labarai. Wannan ne abin da ya wajabta taro din nan na tsaro 'yan jarida da kungiyar 'yan jaridar Ghana GJA ta shirya akan muhimmancin kare 'yan jarida. Wani tsohon dan jarida Mr. Kwesi Pratt ya ce aikin 'yan jarida ba mugun aiki ne ba, sa'an nan ya yi kira kowa ya taimaka a baiwa 'yan jarida kariya. Tabbacin tsaronmu da tsaron duk kowane mahaluki cikin jama'a burin ilahirin al'umma kenan game da rashin hakuri aikata ba daidai ba da kuma tursasa. Shugaban kungiyar 'yan jaridar Ghana Mr. Afal Moni ya nuna rashin jin daɗin sa game da yadda lamari ke tafiya. Makonni kenan da wannan kisa ya abuku, ba mu gani ko mu ce mun ji wani abu takamaimai da ake yi don kamowa da gurfarar da waɗanda sun ka aikata shi ba. Ba abin da aka yi, don haka muna kira ga 'yan sanda da sashen tsaron ƙasa, muna kira ga masu riƙe da doka da oda su yi wani abin da zai tona masu kisan. An ayyana ranar kisan Ahmed Hussein Swale a matsayin bakan Laraba, kuma za a yi maci ta limana don tunawa da duk 'yan jarida da sun rasa rayukansu. Ridwan Lamuktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Shubha da Allah a gaida Ridwan Mukhtar Abbas. Waɗannan shirye-shiryen da ya zuwa ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu karfe 10:17 na safe a nan Washington. Ga shirinmu na gaba.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin noma tushen arziki wanda ni Mustapha Nasiru Batsari zan gabatar. A cikin shirin na yau za ku ji matakin da hukumar raya kogunan jama'are da na Hadeja ke dauka domin farfado da aikin noma musamman na rani.
Akwai kadada a haɗe jama'are wadda yake za a iya yin noman rani 240.
A biyo mu sannu a hankali domin jin cikakken shirin. To madalla, kamar dai yadda aka sani, manyan koguna da mamadatsun ruwa na da matukar muhimmanci wajen bunƙasa aikin noma musamman na rani. Akan haka ne wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Hassan Maina Kaina ya tuntuɓe shugaban hukumar raya kogunan jama'are da kuma Hadeja Dr. Ado Khalid Abdullahi domin sanin halin da ake ciki akan farfado da noman ranin.
Da River Basin Development Authorities ko ince hukumar raya koguna wanda suke su 12 ne a ƙasar nan, to sai kasance akwai lokacin da ayyukan da suke abubuwa suka tabarbare, wanda yake kuma gwamnatin baya da aka yi gaskiya ba su ba da mahimmanci kan wannan bangaren ba na harkar bunƙasa noma musamman noman rani. Ita wannan gwamnati ta zo ta sai ta ga cewa ai ya kamata ya kasance Najeriya ita wannan ƙasa a ce tunda muna da albarkaci, muna da ƙasa ta noma wadda take ta wadata, to amma kuma haƙiƙanin gaskiya ba amfani da ita. To saboda haka wannan gwamnati sai ta ce to ai bai kamata ba kamar yadda ake shigowa da shinkafa ƙasar nan ta biliyan nerori ko triliyan nerori ana shigowa da shinkafa, bayan kuma mu za mu iya nomawa. Noma shinkafan nan ya kasance an samu shinkafa ta wadata ƙasar nan, to yaya za a yi? Sai gwamnati ta ce to ai abin da za a yi sai an duba ayyukan hukumomin raya koguna na ƙasar nan, to wanda yake haɗe jama'are tana ɗaya daga ciki. To sai mai girma President Muhammadu Buhari sai ya ce to ya kira ministan ruwa cewa shi yana so a farfado da ayyukan hukumomin raya koguna don saboda shi yana so a daina shigo da shinkafa kasar nan, kuma yana da masaniya cewa waɗannan hukumomi su ne za su bunƙasa noma a ƙasar nan, ba shinkafa kaɗai ba, noma na alkama, noma na masara, su tumatur, wanda yake idan aka ƙarfafa su to ba shakka za a cimma buri. Sai ya ba shi minista na ruwa injiniya Suleiman Adamu cewa ya san yadda zai yi ya farfado da waɗannan hukumomi ayyukan su koma kamar yadda suke da. Sai sa kwamiti mai ƙarfi ya ce su kawo masa report a kan yadda za a farfado da abubuwan da waɗannan ma'aikatu suke yi. A kawo masa report, wato ɗaya daga cikin shawarwari da suka bayar shi ne cewa a canja duk shugabannin waɗannan hukumomi, kuma a dawo da harkar noma department ɓangare na harkar noma a wannan guri, saboda da akwai gwamnatin da ta ce harkar noma ba harka ce ta hukumomin raya koguna ba. So saboda haka da aka cire wannan sai ya kasance masu ba manoma shawara duk an cire su babu su. So saboda haka manoma sai abin da suka ga za su iya suke yi, wannan ya sa ba su samun yadda ya kamata.
To ko kwalliya za ta biya kudin sabulu akan yunkurin bunƙasa aikin noma da gwamnatin Najeriya ke yi bisa la'akari da yadda ake samun matsalolin ruwa a irin waɗannan koguna, ga abinda Dr. Ado Khalid ke cewa.
Ba nan da kankanan lokaci za a cimma buri. Za a cimma buri saboda in ka duba kamar yadda na faɗa, kaga mu ɗauka misali Hadejia Jamare inda nake managing director, Hadejia Jamare River Basin, raya kogunan hukumar raya kogunan Hadejia da na Jamare. Muna da kadada wadda take an riga an gyara ta 22,500 wadda yake a ciki waɗanda ake noma ta muna 16,500. Saboda haka kuma muna ƙarawa, to a cikin wannan nan akwai waɗanda suke, muna da 5,000 waɗanda suke wannan sun riga sun taɓarɓare ba sa noman ranin, amma kuma suna cikin hukumar Hadejia Jamare. To saboda haka da muka zo sai muka kokari muka farfado da wasu mun kira manoma kenan su zo su yi ga cikin harkar wadda ba sa yi, mun kawo su ciki. Saboda haka kaga za a samu ƙarin
akan 2,500 din nan,
za a samu ƙarin abinci. So noma shinkafa za a samu ƙarin abinci. Kaga ita Hadejia Jamare tana Kano, Jigawa da kuma wani bangare na Bauchi. Akwai kadada a Hadejia Jamare wadda yake za a iya yin noman rani 240,000. To kaga idan gwamnati kamar ta dauki kuduri ya kasance ana buɗaɗawa kamar yadda shi minista ya ba da umarnin cewa duk hukumomin nan ta inda za a nuna cewa suna aiki shine su fadada su bude gonakai inda za a fara noman rani. So saboda haka idan aka yi haka to kaga abinci zai wadata a ƙasa. A yanzu a haka kusan kowanne gida shinkafar da aka fitar da ita a Najeriya ake ci.
To jama'a, yau ma dai abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan, sai wani mako cikin ikon Allah za mu dora. Yanzu a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC da Julie Gresham mai hada sauti da Mahassan Maina Kaina da ya bada gudunmuwa wajen kawo wannan shirin, Mustapha Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni da kuka aiko mana.
Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Husaini Abba Dambam, dan kishin ƙasa a jihar Bauchi, da Abba Sa'ad Mahuta, da kuma Ibrahim Abubakar Maiduguri, inda suka ce, "Salam VOA Hausa, kula da lafiya ilimi ne. Hakika ya kamata al'umma mu riƙa ziyartar asibiti domin ganin likita da zarar mun ji wani canji a jikinmu, domin kare lafiyarmu maimakon mu bari sai rashin lafiya ta kwantar da mu tukunna mu nema hanya inda asibiti yake gyara kayan ka dai ba zai taba sauke mura ba kuma kukan kulciya jawabi ne ga mai hankali Allah ya sa mu dace ya kuma ba mu lafiya da zaman lafiya to amin summa amin sakonmu na gaba ya fito ne kuma daga Yahaya Dannu Azare da Zainab Barista Chule tare da Prince Tasi Ibn Abdullah Azare duka jihar Bauchi su kuma suka ce salam VOA Hausa hakika jiya take ranar cutar daji ta duniya amma abin takeicin har zuwa yanzu babu wayansu nasarori da likitocin mu suka cimma ga masu dauke da wannan cuta Daga ƙarshe muke addu'ar Allah ya tsare mu daga kamuwa da wannan cuta ya baiwa masu dauke da ita kuma lafiya ga kuma sako daga Alhaji Mele Yusuf Fari shi kuma yace assalamu alaikum VOA Hausa yau shekaru 15 da kirkiro shafin sada zumunta na Facebook hakika Facebook ya mutukar taka rawa a rayuwar mu musamman wajen bayyana ra'ayoyin mu akan abubuwan da suke cin mana tuwo a ƙwarya sakon mu na ƙarshe kuma ya fito ne daga Yakuji matar Ahmadu Abacha Macina Ayobi su kuma suka ce VOA Hausa ba shakka kalaman da gwamnatin jihar Kaduna Malam Nasir Alfa'i na cewa dan takarar shugabancin ƙasa a Najeriya da ya isa ya kayar da shugaba Muhammadu Buhari na jam'iyyar APC a babban zaben ƙasar da ke tafe a wannan wata haka yake saboda juma'a da za ta yi kyau tun daga Laraba ake ganin ta to madalla a cigaba da aika mana sakonni
to madalla yanzu kuma kafin mu kai ga shirinmu na gaba ga wannan sako
talaka kamar kuka akure arkancinka ka rike makamanka ita za ta cece ka
yayin da zaben Najeriya ke ta fara na 16 ga watan Fabrairu na shekara ta 2019
mun ce babban abin da za mu ba kasan mu shine zama lafiya da wadata
bayin da ake da talauci kamar Najeriya sun cika alƙawari
Sashen Hausa na Murya Amurka ba zai bakku a baya ba zai ba kwararo da sako da lunguna don kawo muku labarai da rahotanni da dumudumin su
Muryar Amurka daga Kaduna
Muryar Amurka daga Jos a Nigeria
Muryar Amurka a Sokoto Nigeria
Sashen Hausa na Muryar Amurka daga Abuja Nigeria
Za mu kawo muku shirye-shirye na musamman ta kafar rediyon mu da talabijin da sauran shafukan mu na sada zumunta.
Za kuma mu kawo muku hirarraki na musamman na masu ruwa da tsaki a harkokin siyasar Najeriya sannan za mu so jin ra'ayoyin ku a rediyo da shafin mu na Facebook akan abubuwan da ke wakana.
A ranakun zaben kuma a maimakon shirin mu na rabin sa'a da aka saba, za mu kawo muku shirin sa'a daya domin sanar da ku waye ne da ake toyawa.
Don haka sai a kasance da sashen Hausa na Murya Amurka.
Duniya a tafin hannu.
Ko shakka babu haka yake yanzu kuma ga labarai a takeice
da maraicen yau talata ne shugaban Amurka Donald Trump zai gabatar da halin da kasa ke ciki na wannan shekarar a gaban gangamin yan majalisar dokokin kasar da za su hada da dimbin wakilai mata da tsirarin jinsuna masu yawa da ba a taba gani a tarihin majalisar ba A halin yanzu kuma wasu lauyoyin gwamnatin tarayya sun aika wa shugaba Donald Trump sammaci suna neman ya sa hannu musu ga takardar da ke neman bayanai akan mutane da suka baiwa kwamitin sa na yakin neman zabe taimakon kudade da kuma bayanai kan yadda aka kashe kudaden Kasar Canada da kasashe da ke cikin kungiyar rukunin kasashen Lima na Latin America sun ce sam ba za su taba yarda a yi amfani da karfin soja akan kasar Venezuela ba.
To duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai can da maza a ji mu dauke da wani shirye-shiryen. Yanzu a madadin daula ta taimaka muka gabatar da shirin da wanda ta shirya kuma ta bada umurni wato Malama Juli da injiniyan mu na wannan wato la'asariya Patrick Deya. Baba Yakuma Kirni daga nan Washington DC nake sallama da ku sai anjima amma a dakacin shirin yau da gobe.